assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shin ciki da gaskiya da har kullum da karin take haƙin dan adam a yau shirin zai saki duba da kaddamar yan kasuwa da karamar hukumar fije ta Abuja kan rushe musu shaguna da ake ku kasance da mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Gulen Shirin zai sake duba wani batu ne da muka kawo muku a shekarar 2020 a karamar hukumar kuje da ke cikin kananan hukumomi shirin na birnin tarayya Abuja. Inda wasu ƴan kasuwa suka yi mana bayanin an rushe shagunan su da rikiyar sojoji inda ba a ba su damar kwashe kayan su ba. Shagunan da yana tashar Wowo Park da ƴan kasuwa suka ce an sayar musu tun wajen shekarar 2001 inda suka gina shagunan dakunan cin abinci da gidan bahaya. Shugaban ƴan kasuwar Alhaji Abubakar Batura Zaria ya ce sun buƙaci a dakatar da rushe shagunan ko a ba su damar gina na zamani kamar yadda karamar hukumar ke muradi amma sam hakan bai yiwu ba duk da ma samun umarnin kotu na dakatar da rushe shagunan amma ina sai da aka murƙushe wajen kasuwancin nasu
sunana Alhaji Batura Abubakar shugaban masu shaguna na Opak wanda aka rushe
yi mana bayani naji labari kotu ta ba ku nasara a karar da kuka shigar kan shugaban karamar hukumar kuje
wato Allah ya taimake mu duka karan manya guda biyu mun samu nasara wanda karan farko da yake cewa mun kai kara cewa ba za mu tashi ba wurin mu ne Allah ya taimake mu kotu ta tabbatar mana cewa har yanzu wurin mu ne kuma sai ya ba mu naira miliyan 10 na wahalar da muka yi sai kara na biyu na kasan karan da muka kai na farko kotu ta ba da umarnin kowa ya tsaya inda yake kada kowa ya je wurin kowa har sai an ji shari'a wanda chairman bai bi wannan umarni ba kwana 30 da bada wannan order ya zo da daddare kawai ya murkushe duk shagunan kusan 180 da kayan mu ba notice ba komi haka ya ruguje shagunan nan gaba daya to mun kai shi kara kimbin umarnin kotu content kenan kimbin umarnin kotu a gwagwalada to shi ma Allah ya taimake mu domin shi lauyoyin su sun rubuta ba a rushe ba lauyoyin mu ya rubuta a rushe Allah ya taimake mu inda lauyoyin mu ya ce to kotu ai akwai doka da ya bada dama kotu ta zo da kanta ta gani da ita ko mai shari'a ta zo har kuje ta ga a rushe wannan dalilin yasa ta tabbatar da laifi a kan shi ta kuma ce a kai shi gidan yar har sai ya ba mu naira miliyan 10 to abin mamaki ita kotu ta ba commissioner yan sanda na Abuja umarni a kama shi a kai shi gidan yar mun cika duk sharuɗa mun kai musu court order da komi har yanzu da muke magana ba wanda ya kama shi yana nan yana yawan shi domin ta kanta hukumar ita kanta Abuja din kamar ma ba shi wa gabani idan abu ya shafi talaka za ka yi ta kuka ba za su ce komi ba sai sun kashin kansu suna so su zo su ta rushe gidajen mutane ba doka ba oda shi dai talaka ba kowa ba ne a Abuja a wurin shi ko da karami na kuka a matsayin shugaba tun Musa Bello ake wannan mun rubuta takarda mun yi magana a rediyo mun rubuta Musa Bello mun je mun ya ma ki ganin mu to gashi Allah ya cire shi kuma yana kira ga commissioner yan sanda na Abuja bai bi doka da aka ba shi na kama chairman na kuji Abdullahi Suleiman Sabo bai ta karfin doka ba ba shi da amenity kuma ya yi an tabbatar da laifi a kan shi me zai ana kama shi domin ba shi da amenity in kuma ana yin haka to sai talaka ne kawai shine kawai talaka shine na baya a Najeriya common chairman ne fa kawai shi to common chairman ya a ce high court judge ta ba da umarni har yanzu commissioner yan sanda bai kama shi ba yana jira mene
to kamar yadda shugaban yan kasuwa Alhaji Bature ya faɗa mana shi ma lauyan yan kasuwa barista Alex Zira ya ba mu labarin abin da ya faru a kotun shari'a da aka shiga
ka san wannan karan da aka shiga muhimmi ne original karan da aka shiga shi ne wanda aka ke court na Honorable Justice Garba sa'an da ana wannan kara a kotu na gaba da baya ba da order ranar 16 da watan 7 na 2020 ya ce kada a taba filin nan sai an kare shari'a a kotu kada kowa ya cire kayan wani a wurin to a watan 8 misali ranar 14 watan 8 na 2020 sai shi chairman ya shiga wurin ya rusar da wurin ya cire dan ba wanda da shago a wurin ba wanda ya cire ko pin daga wurin aka cire komi da komi to sun ka shiga da wani kara kuma turbo shi chairman bai bi dokan kotu ba da ya rusar da wurin saboda haka muka shiga da wani kara na rashin bin doka kotu na tsarukan kotu da ke shi turkuku saboda abin da ana kira juridical contempt proceedings so ranan 10/14 ga watan 9 sai ita kotu din a gaban honorable justice AI Akobi ta bada hukunci kafin ta bada hukunci ta ce gaskiya abin kunya ne wannan suna mulki yanzu kuma su wannan ya kamata su cire ma mutane haƙƙin su da rayuwar su su ce su na tsaya ta rusar ma mutane ginin su ta ta bada hukunci wa shi chairman da suje erapta su biya tara na miliyan guda ko a ke shi chairman zuwa prison sai ya zo ya cire wancan muna kira shi contempt sai ya zo ba da bayani da yasa ya yi abin da ya yi to yanzu mun je kotu mun samu don umarni ta ba ta ba da wa ba wa commissioner of police order da ke shi chairman prison muka karba order din remand warrant da kira shi wanda za a ke shi prison ke ma police tura da ba da wani shari'a amma har yau commissioner of police da ko ne game da abin nan ba ba ta kira su kamar wai muna damun su ba to an ce ba ta ai ba wanda zai san darajar kotu kuma billahi abin da ya faru kenan ranan 14 da na September din a kotun honorable justice AI Akobi a zama tana zama a gogon rabo ban kotun Benin tarayya
to yanzu a hada wannan shiri da rundunar yan sanda ta Abuja bata kama shugaban karamar hukumar ba da ake yi wa ikirari da hadari sa gaban ka inda kake so wa mun yi kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar tun 2020 zuwa yau ba mu samu nasara ba duk da aika masa sakonni da buga waya babu adadi in za a tuna shugaban hukumar tsara birane ta Abuja Muktar Galadima ya nuna gyara ne za a yi a mai da shagunan na zamani kuma bayan an kammala za a miƙa su da 'yan kasuwar
Muktar Galadima yi mana bayanin akwai korafi da muka samu daga yankin kuje cewa an rushe wasu shaguna na mutane ba tare kuma da ba su dama sun kwashe kayan su ko ba tare da ba su biya ba me zaka ce kan wannan
farkon fari sha'anin kasuwanni da akwai hukumar ta kula da ita wanda ake kira Abuja Market Management Limited amma wannan korafi da ake magana akai mu ba mu muka yi wani abu a wurin ba su karamar hukumar kuje su suka rusa kayan su akan za su sake sabunta wannan wurin shi yasa suka rusa wannan shagunan din amma sun ce za su zo sake gina shagunan din ko mutanen da aka cire musu rumfunan shagunan da a bayar da su kai na
wato ma'ana bayan an sake gina sabbin shaguna su waɗanda aka rusa su za a ba su kayan su ko za a sake danka musu shagunan
na'am za a danka musu shagunan din suna yi ne suna sabanta ne wato abinda Bature ke kira upgrade za a yi upgrade wannan kasuwar din shi yasa aka daga wa wannan shagunan da suke suna ganin kamar ba su dace da wannan lokaci ba
ko da yake Muktar kana bayani ne a takaice waɗannan yan kasuwar sun ce sun rubuta takarda musamman har sau biyu zuwa ofishin minista saboda a duba musu kadun su kan wannan lamarin
na'am to mutum da yanzu har yanzu ba mu samu wani sanarwa game da wannan ba kaga barin ce gashi abin da yake akwai ba in da ce an turo mana daga shi ofisin mai girma minista sai mu yi bincike mu ga me ya dace a yi a kai na shawarwari kuma da wani aikace-aikace da ya kamata a yi a kai to amma tun da dai ba turo mana ba za mu saurara mu gani ko shi mai girma minista zai turo mana mu gani.
Muktar Galadima abinda za mu tambaya a nan su waɗannan 'yan kasuwa da suke cikin damuwa cewa sun rasa dukiyoyinsu da shagunansu me za ku faɗa musu hankalinsu ya kwanta su san cewa gwamnati ba za ta bari a zalunce su ba.
Kamar da suka rubuta ma mai girma ministan babban Benin tarayya wannan mataki ne mai kyau da suka dauka sa'annan kuma su samu wakilan su da za su ci su samu shugabannin kananan karamar hukumar kuje sai su zauna da su su tattauna sai a samu maslaha domin gaskiya wannan tsari na wannan gwamnati ba a cika so a ga an danne matsalar ta haƙƙinsa ba sai an bi duk abin da ya kamata a yi.
Masu sauraro da yadda Allah su yi ciki da gaskiya zai jiki ko ofishin shugaban ƴan sanda na birnin tarayya Abuja don jin halin da ake ciki game da umarnin da kotu ta bayar. Masu sauraro, a nan za mu ja buci ga wannan shiri tare da shugabar sa ido da bibiyar abin da zai biyo baya sannan mu sake dawowa domin sanar da ku. Yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman abokin aiki na Nasara da Mai Hisaya, ministar Sila Hashim Gumin ke cewa muka fice lafiya.